assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne muka fara duba batun zargin da bako Wazira Abba Kyari yayi wa shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasar Najeriya, Malam Abba Kyari, wanda yace da yardar Malam Abba Kyari ya zuba kudi a asusun banki na wani mai suna Sani Ado dan kafa alƙalamin samun kwangilan motoci kira Hilux ga fadar gwamnatin Najeriya. Amma bayan fitowar kungilar bai samu ko sisin kobo ba, kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya da ake kira DSS. A shirin mu dai gabata, mun ji yadda fadar shugaban Najeriya ta fito ta musanta wannan zargi ba tare da ta gudanar da kowane irin bincike ba. Ta kuma ce a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2016 da 2017 babu wata kungila, sai gashi cibiyar nazarin rahotannin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa, International Center for Investigative Reporting, ta wallafa takardar kasafin kuɗin shekara ta 2016 a shafinta na yanar gizo da ke nuna cewa tabbas akwai kuɗi da aka ware na siyan motoci ciki har da ƙirar Hilux. A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a makon da ya gabata, inda bako Wazir yake ba mu labarin yadda badaƙalar ta kasance. Suna Nasir Fil Hashim Gumel, ku biyo mu cikin shirin.
Da zai ba mutane mamaki idan misali a ce kamar shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa zai ba mutum aiki, menene kuma ya kawo har sai an bada wasu kuɗi kafin a bada wannan aikin?
To ni dai ni baki ne a yin kungila, saboda ban san kan kungilan ba. Shi daga farkon ma ya gaya min ma supply contract, supply Toyota Hilux na abin ne za mu siya. To inda supply ne, ko da ni ban yi karatu ba, ko da ban san waɗansu abubuwa na kungilan ba, amma dai in aka ce supply, za a ba da kuɗi ne ka je ka saya kayan ka dawo da shi, sai abin da ya saura sai ka rike ribanka. To amma yadda na amince da shi, kuma yadda na yarda da shi, don ko da ya je gida, ko da ya je gadana na babana, in mahaifina yana kan taburma, Abba Kyari ba zai zauna kan taburma ba, sai dai ya zauna kasa. To saboda haka na yi respecting nashi fiye da yadda ake zato, kuma na yarda da shi amanan tsakanin mahaifina, don ya yarda da mahaifina. Duk garin bama sun san mene halakan Abba Kyari da mahaifina, kuma ko da an je fadan sarkin garin bama,
shehun bama
shi ya san mene halakan tsakanin Abba Kyari da mahaifina.
Wato ba mu labari, wato abinda dama za a fi so a sani, kuma ita ma fadar shugaban kasan ke mamaki a ce mutum irinsa wanda in yana son ko miliyan nawa ma zai samu, amma wai a ce wai ya ce ka riƙa ba da wasu 'yan kuɗi watakila a wajensa fa, waɗanda wasu naira miliyan a ƙarshe gaba ɗaya ma 29 ba, shi ne ake tambaya.
To ni shi ya yi directive na in sa kudaden nan a cikin account na Sani Ado. Abinda na ba Sani Ado hand to hand 4 million ne, sauran duka na sa a cikin account. Don in suna so su san tabbacin wannan, sai su nema waye ne shi Sani Ado, kuma ko an sa kudin nan a cikin account ne ko ba a sa ba, sai a je a duba. Na daya kenan. Na biyu kuma, lokacin da na doke kara zuwa EFCC, ai EFCC tana sani da magana. Me yasa, me ya hana su yin bincike a kan wannan case din?
Daga nan bayan an yi ta sa waɗannan kuɗin da suka kai waɗannan naira miliyan 29 ajiyar banki ta dosani da kuma miliyan kamar 4 da kace ka bashi hannu da hannu, akwai takardun banki na Taylor na shaida cewa ka sa waɗannan kuɗaɗen?
Ina da su duka, kuma akwai su a wajena, kuma akwai a wajen EFCC duka telolin da na sa kudin duka. Waɗansu kuma na yi transfer, waɗansu kuma na je na sa directly zuwa account na Sani Ado, kuma waɗansu na ba ma abokaina account na Sani Ado sun sa kudaden a cikin account na Sani Ado.
Akan cewa za a samu wata gara basa ko riba daga baya.
To in Allah ya sa, Allah ya ba mu wani abu a ciki, ni kuma sai in ba su abin da ya dace, don dukkanmu mu samu alheri, kuma mu samu ci gaba, kuma mu san muna da babban yaya wanda zai taimake mu, kuma zai taimake kasar mu.
Ka ba mu labari yadda bayan waɗannan kuɗaɗen duk sun shiga ana jiran kwangilar siyo motoci ta fito to sai ya akai.
Naji shiru sai Sani Adon ya kira ni ya ce fa an riga an biya kudin nan. Kudin nan kuma miliyan 300 ne da 772 abin da aka biya wannan kudin. To ban san account da aka sa ba. Shi Sani Adon shi ya ranta mun miliyan 2,500 in akan Allah ya sa mun samu wannan aikin ni kuma zan taimaka masa wani abu a ciki, amma kar abba ya san abba kyari ya san ya bani kudin nan kuma na ga masa wannan sirri. Shine abin da muka yi da shi Sani Adon. Shine na gane cewa an biya kudin nan, sai na fara biyon shi a hankali a hankali. To abin da ban samu nasara hakan ba, na sa mutanen gida sun yi masa magana, sai dai ya yi min alkawari ya ce karshen watan ko karshen satin nan ya dinga ce mun da, amma bai bani haƙƙi nan ba. To mutane masu basu suka har sun doke ni sun kai ni zuwa DSS anti-robbery squad crack a Borno ma, har na yi kwana biyu a wajen can, an yi min wulakanci sosai a wajen. Sai da ɗan uwana sun zo sun biya wajen su kudaden kafin an bani an bada ni bailin. To na fito na kira shi a waya, ya ki daga waya nan, na tura masa sako ya ki yayi responding. To ina biyo shi ina biyo shi shiru ban ji komai ba. To sai na tashi na iso zuwa Abuja, na zo EFCC. Sai akwai wani abokina wanda muke tare da shi a unguwanmu, Kanin Ibrahim Mago. Sai shi na same shi na ce ya zan yi in samu in ga chairman EFCC dan uwanka. Sai ya ce a'a, meni ya faru? Na ce gashi abin da ya same ni. Saboda haka ni ba na so wannan sirri ya fita, tunda shi kuma babban mutumi ne. Saboda haka ya kira wannan dan uwanan ya bani haƙƙina, ya yi masa magana ya bani haƙƙina. Ya ce inda haka ne akwai wanda yaron aikin shi wanda yana ji da shi sosai a EFCC, Bashir Abdullahi, sai zan hada ka da shi ka je ka same shi sai zai ma wannan aikin. To sai na yi so zuwa Abuja, sai na zo na samu Bashir Abdullahi a office na shi a Block C a EFCC headquarter. Sai na yi masa bayani abubuwan da ya faru duka. Sai Bashir din ya ce mun to sai in je rubuta partition akan abakarin in zo in yi so meeting. Bayan da na yi so meeting shi zai mun follow up. To daga na fita kuma sai na yi so zuwa gida. Daga yamman kuma Bakarin ya kira ni ya ce ni na kai karan shi zuwa EFCC, ina so in tona masa asirin da muka yi da shi, ya zan zo in yi masa haka. Na ce to
ya samu labarin ka je EFCC tunda ba mai gani har hanji bane shi.
To na san tun farkon ya gaya min mutanen wanda na karba ba su su kansu, in sun yi min magana ko sun takura ni sai in ko da sun kai ni EFCC, shi yana da connection a EFCC zai yi solving issue din nan. To ni kuma ban amince hakan nan ba, sai da na je wajen ne tukun. Sai da yamman ya kira ni, sai na tabbatar cewa akwai wani abu a sakanin su, na tabbatar hakan. To tunda ba an haka ba, ni ban san kowa ba a EFCC sai dai Bashir Abdullahi, shi ma farkon ganin shi ne na a lokacin da na je, shi ne farkon wanda na sani a cikin EFCC. To maganan nan kuma sakanin ni da shi Bashir din ba wani wanda ya san maganan nan, ko da mutane gida ban gaya musu na je EFCC ba. To dole zaka ce Bashir ya kira shi ya yi masa magana akan hakan, kuma daga baya abun ya zo ya tabbata haka ne, Bashir yana aikin a Bakare a EFCC, na tabbatar da hakan. To sai na yi so zuwa gida, sai shi abba ya kira ni ya yi min magana, sai ni kuma na ce to ya bani haƙƙina in baya so wani abu ya shiga tsakaninmu tare da shi. To shi kuma ya yi min alkawari zai bani haƙƙin amma shiru.
Bakin abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan a wannan shirin, sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda za mu daura daga inda muka tsaya. Haka kuma muna miƙa goren gayyata ga duk mutanen da aka ambaci sunayensu a cikin shirin domin ba su dama su faɗi nasu ɓangaren. musamman ma Malam Abba Kyari, shugaban ma'aikatan fada shugaban Najeriya. Yanzu amaryar Nasiru Adamu Elinkaya, Mr. Filhashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.